Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyana ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin namu na ranar yau Asabar 13 ga watan Mayun shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud da kanun labarai.
Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya isa birnin Rome na kasar Italiya domin ganawa da shugabannin siyasa na kasar da ma Papa Francis. Da asubahin yau Asabar, mayakan Palestinawa sun harba harkoki zuwa zirin Gaza a matsayin martani ga harin bom da wani jirgin Isra'ila ya kai sansaninsu. Sojojin gwamnati a kasar Myanmar sun kai simame a kan wani ƙauye da ke lardin tsakiyar kasar, al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 19 cikinsu har da yara ƙanana guda 4.
To, kanun labaran kenan. A bangaren rahotanni, za ku ji cewa a yayin da wata kotu a Najeriya ta haramtawa hukumar kula da ayyukan kafafen yaɗa labaran kasar ta NBC yanka tara ga kafafen yaɗa labarai, hukumar tana ganin da sake.
Babu wata ƙasa da za ta bari a riƙa abubuwa babu doka. Ba hukumar NBC kadai ke ɗaukan matakai na tara idan an yi mata laifi ba.
Al'ummomi a ƙasashen Mali da Burkina Faso na ci gaba da barin gidajensu domin kaucewa tashe-tashen hankula da ke addabar wasu yankunan ƙasashen. To, sai dai manazarta na ganin wajibi ne a ɗauki mataki na bai ɗaya a yankin Sahel domin tunkarar matsalar.
Ba ƙasar iyakan nan wanda take iya ceton kanta ita kadai. Sun tafi Benin, sun tafi Togo, sun tafi Cote d'Ivoire. To, ya kamata a gama ƙasashen Sahel da ƙasashen teku.
Za mu kawo muku wasu 'yan Najeriya da bukatun da suke da shi a yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen rantsar da sababbin zababbin shugabanni a ƙasar. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma za a ji shirin muna a dawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayinku masu saurare idan da hali. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Masuware, assalamu alaikum ga cikakkun labarun. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya isa birnin Rome na kasar Italiya domin ganawa da shugabannin siyasa na kasar da ma Papa Roma Francis. Ziyarar Zelensky zuwa birnin na Rome na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Rasha suka kaddamar da hari a sararin samaniyar birnin Kyiv, babban birnin kasar ta Ukraine, ta hanyar amfani da jirage marasa matuka. Baya ga birnin Kyiv, dakarun na Rasha sun kai makamancin wannan hari a kan biranen da ke tsakiya da kuma yankin kudancin kasar, inda suka lalata abubuwa da dama. Sai dai wasu rahotanni na cewa mayakan na Ukraine sun yi nasarar kakkabo jiragen, ko da yake hukumomin sojin kasar ba su fayyace adadin jiragen da suka yi ikirarin kakkabowa ba. Kazalika, rahotanni sun ce ba a ba da rahoton rasa rayuka ko adadin dukiya da har-haren suka lalata ba. Amma dai wannan shine karo na 6 da Rasha ta kai har-hare ta sama a birnin na Kyiv ta hanyar amfani da jirage marasa matuka daga kamar wannan wata na Mayu zuwa yanzu. A hannu guda kuma, rahotanni na cewa mayakan Ukraine da suka kwashe watanni suna fafatawa a birnin Bakhmut na ci gaba da samun galaba a yankin. Da asubahin yau Asabar, mayakan Palestinawa sun harba rokoki zuwa zirin Gaza a matsayin martani ga harin bom da wani jirgin Isra'ila ya kai sansaninsu. Har-haren na zuwa ne bayan fadan da ya barke a yankin yamma da zirin Gaza ya shiga rana ta 5. Wasu Palestinawa guda 2 sun mutu sanadiyar mamayen da Isra'ila ta kai gefen birnin Nablus a bangaren arewa da zirin Gaza, bayan da bangarorin biyu suka yi taho magama a cewar ma'aikatan lafiya ta Palestino. Kakakin rundunar sojojin Palestinin ya ce mayakan rundunar sun yi musayar wuta da dakarun Isra'ila, har ma rundunar ta nuna wani karamin faifan bidiyo dauke da hotunan fashewar ababe da kuma tashin hayaki a wuraren da Isra'ilan ta kai hari ta sama. Bayan ba da belin sa, tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan ya isa gidansa da ke birnin Lahore a yau Asabar din nan, biyo bayan tuhumarsa da rashawa da cin hanci, al'amarin da ya haifar da rudani har ma da zanga-zangar kone-kone a wasu sassa na kasar ta Pakistan. Wani ayarin jami'an tsaro ne suka kama Mr. Khan a ranar Talata da ta gabata, bayan da ya bayyana a harabar wata kotu al'amarin da ya sababa arangama tsakanin magoya bayansa da jami'an tsaron. Kamawa tare da tsare tsohon Prime Minister na Pakistan na zuwa ne sa'o'i kalilan bayan da hukumomin tsaron sojan kasar suka soke shi daga kausan harshe, ko da yake dama ya zarge su da hannu wajen yunkurin hallaka shi a bara. Amma kotun kolin kasar ta ayyana kama shi da jami'an tsaro suka yi a harabar kotu a matsayin haramtaccen al'amari, kuma hakan ce ta sanya aka ba da belin sa a jiya Juma'a.
An jima kadan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, to amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu. A Najeriya, bayan babbar kotun tarayya a Abuja, babban birnin kasar, ta haramtawa hukumar kula da ayyukan kafafen labarai ta NBC cin tarar gidajen rediyo da talabijin da suka saba dokokinta. Shugaban hukumar Balarabe Shehu Ilela ya ce za su kalubalanci wannan hukuncin na kotu a wata tattaunawa da wakilinmu Umar Faruk Musa.
Har yanzu da nake ba magana nan ba mu samu kofin wannan shari'a ba tukunna, saboda haka muke dan kaffa-kaffa na yin cikakken tsokaci akan wannan sakamako. Amma na yi magana ma lauyoyinmu da kuma wato lauyoyin da muke aiki da su a cikin hukumar da kuma lauyoyin da muke dauka a waje domin su taimaka irin waɗannan shari'o, su je su samu mana wannan hukunci da aka yi daga kotu mai nazarin sa, sannan mu ga yadda za mu mai da martani. Amma abin da yake da muhimmanci da shi ne babu wata ƙasa da za ta bari a duka abubuwa babu doka. Ba hukumar NBC kadai ke daukan matakai na tara idan an yi mata laifi ba. Hukumar kasam idan ka zo ka kawo kaya ba ka ɗauki kayanka a lokacin ba, za ta ci taranka. Idan ka zo ka kawo kaya ba abin da aka ci a yi ba, akwai tara. Hukumar shirya fice idan an baka izinin zama a ƙasa ka wuce lokacin zama, akwai tara. Hey, nan DIO ma ko Road Safety akan titi idan kai laifi da su tsaye da kai su ma tara a baka da zaka je ka biya taran nan, su ma ai ba kotu ba ne ko? Dokar da ta kafa wannan hukumar NBC ko ta kafa waɗannan hukumomi su shige da fice ne Road Safety sauransu, wannan doka ce ta ba su daman ɗaukan wannan mataki, saboda a rage ma kotunan ma'aiki ba komai a diba yu a tafi da su a kotu ba. Irin waɗannan ƙananan abubuwa waɗannan hukumomi za su iya yi a kai, haka hukumar NBC za ta iya yi. Saboda haka a ware hukumar NBC a ce ita ka dai ba ta yi wannan, ba ka ga za mu duba maka ne. Sannan a bar ƙasa sakaka, kowa ya faɗi abin da ya ga dama. Lokacin da aka yi zaben nan, idan ba ɗin hukumar NBC ta yi tsayin daka ba, da Allah ka dai san abin da ake ciki. Mutane sun yi amfani da talabijin da gidajen rediyo suna maganganun da za su iya tada hankalin jama'a, kuma jin cewa NBC za ta iya yin tara ko za ta iya tsawatarwa ya sa da dama daga cikinsu suke jan hankalin waɗanda suka gayyata su zo su yi hira da su. Idan ka zo ka ce shikenan NBC ba za ki tsawatar ba, ba za ku yi tara ba, ba za ka yi kaza ba, to kaga an ɗauki wani mataki mai haɗarin gaske wanda duk mai hankali ya san ba wani abu da za a yi murna a kai ba, ba wani abu da za a tsalle a yi ta rawa a kai kamar yadda wasu ƴan jarida kuke so ku yi ba.
To amma babu wata hanya da za ku ladabtar da kamfanonin rediyo ko talabijin da suka yi ba daidai ba ko suka saba ƙa'ida ko suka yi abun da ya karya sharuɗin da ku NBC kuka ba gidajen rediyo ɗin nan ko suka sa hannu cewa za su yi aiki bisa gare su?
Ba wai tara ne kadai aikin NBC ba, mu tara ma ba son ranmu muke yin tara ba, sai idan ya zama dole. Ai muna tsawatarwa, muna gargaɗi, muna jan kunne. Tara yakan kai ba sai in abu ya ɓaci ne ake tara shi ma mataki-mataki. To banda tara, idan kai laifi muna iya rage sa'o'i ko awanni na shirye-shiryenka. In ya kama ma mu ce wannan program da kake yi a dakatar da shi ba za a yi shi ba, ko kuma a ce ma a'a shirye-shiryen ma duk gaba ɗaya a jena shi na sati guda a rufe gidan rediyo na lokaci guda. Duk waɗannan nau'i ne na irin hukuncin da hukumar NBC ke yi, ba wai kawai tara ba ne. Kuma in abin har ya tsamari ma hukumar NBC ta baka wannan lasin, hukumar tana da iko da kwace wannan lasin nan kuma ta hana ka gudanar da ayyukan shirye-shirye, duk ba wai don son zuciya ba, a'a sai don son zaman lafiya da ci gaban ƙasarmu Najeriya. In babu Najeriya ba za a yi watsa shirye-shiryen nan ba.
Shugaban hukumar kula da ayyukan kafafen yaɗa labarai ta NBC Balarabe Shehu Ilela a wata tattaunawar su da Umar Faruk Musa. Yanzu kuma ga Mahmud da ci gaban labaran duniya.
Wajen gwamnati a kasar Myanmar sun kai simame akan wani kauye da ke lardin tsakiyar kasar, al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 19 cikin su har da yara kanana guda 4. Kafofin labarai na kasar sun faɗa a jiya Juma'a cewa simaman sojojin a kauyen mai suna Nyong Pintar na lardin Bago na zaman ramuwar gayya ga farmakin da dakarun da ke adawa da mulkin soja a kasar suka kai a Larabar da ta gabata. Gidan rediyon Free Asia wadda gwamnatin Amurka ke tallafawa ya ambato wani mamba a kungiyar dakarun sa kai na kasar na cewa kashe-kashen ya biyo bayan fadan da ya barke ne tsakanin dakarunsa da sojojin gwamnati da kuma mayakan kungiyar KNL da ke tallafawa mayakan nasa a yankin. Ya ce dakarun haɗin gwiwar sun hallaka sojojin gwamnati guda 20 kuma suka kama guda 3 a yayin gwabzawar. Wata mahaukaciyar guguwa da ta keta ta yankin gabar kogin kan iyakar Bangladesh da Myanmar ta bangaren gabas na barazana ga rayukan miliyoyin 'yan gudun hijira da ke yankin. Bayan kwashe kwanaki a yankin Bengal, guguwar wadda aka yi wa lakabi da Cyclone Mosha, akwai hasashen cewa za ta ƙara ƙarfi kuma ta sauka a lardin Bazar da ke tsakanin ƙasashen biyu zuwa gobe Lahadi, a cewar sashen kula da lamuran yanayi na ƙasar Bangladesh. Bazar da ke kan iyakar ƙasashen na Bangladesh da Myanmar ta ɓangaren kudu maso gabas na ɗauke da miliyoyin 'yan gudun hijira na Rohingya waɗanda galibinsu suka tsere wa farmakin sojoji a Myanmar a shekara ta 2017. Kazalika masana sun yi hasashen cewa guguwar na iya ketawa ta lardin Rakhine na arewa maso yammacin ƙasar ta Myanmar, inda kimanin mutane miliyan 1,200 ke neman tallafi biyo bayan raba su da muhallinsu, a cewar ofishin ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Al'ummomi a yankin arewacin Mali na ci gaba da kurara zuwa sassan jihohin Talabiri da Tawa a jamhuriyar Nijar sakamakon tsanantar ayyukan kungiyar IS, kamar yadda a Burkina Faso ma jama'ar yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga suke tsallakawa zuwa kasar Ivory Coast domin neman mafaka. Wannan ya sa masana sha'anin tsaro sake nanata kiran gwamnatocin kasashen yammacin Afirka da su ƙara zage damtse domin tunkarar matsalolin tsaron da ke ƙara yaduwa zuwa kasashen gabar tekun Guinea, kamar yadda mai fashin baki Dr. Siddiq Abba ya bayyana wa wakilinmu Suleiman Muni Barma.
Gaskiya ne mutane dubu da dabbai sun gudu daga wajen jihar Manaka kasar Mali zuwa Niger wajen Talabiri ko wajen Tawama, inda suke zato za su samu kariya wadda ta yi, saboda kan iyaka tsakanin Niger da Mali cikin kasar Mali babu lahiya ko kadan. In ba Menaka ba da kaman kilo 10-15 kusa da Menaka, sauran gurare duka suna a hannunsu. To shi ne yasa mutane suka nemi cesha ga zuwa kasar Niger. In ka ɗauki wajen Burkina Faso ma haka ne, kowane rana ana kai hari kan garuruwa da garuruwa, kuma mutane ba su da kariya. Lalle an ɗauki mutane sojojin haya kamar mutanen VDP wanda ake cema, wanda aka ɗauka aka koya musu buga bindiga kamar kwana 15 zuwa sati 3 saboda su yi yaƙi. To wannan duka matakin bai sa aka ci nasara ba, sai ya zama to mutane ba su tsammanin kariya daga nan, sai suka ratsa ko suka zo kasar Niger, kuma wasu kamar daga Burkina Faso mutane da yawa sun gudu sun tafi Cote d'Ivoire ma kuma da sauran kasashe.
Me kake ganin zai iya zama mafitar wannan matsala ta kashe-kashe da ake fuskanta a kasashen Mali, Burkina Faso da jamhuriyar Niger?
Ya kamata mu gane mu za mu ceci kanmu. Akan an kawo Wagner, akan an kawo Russia, ba a ci nasara ba sai abun ya ƙara lalacewa ma a nan ƙasar Mali. Saboda haka to wannan abu ba abin ƙarfi da yaji kurin ba ne. Akwai abubuwa kaman aikin matasa, kaman bin hanyar gaskiya, kaman gwamnati yana ba jama'a wasu abubuwa zuwa ruwa, zuwa lakwar, zuwa likita. Bin ƙasar karkarar nan inda ake wannan abun sai an sa shi ciki.
bayan haka kuma sai an gama guyuwa ba kasar iyakan nan wanda take iya ceton kanta ita kadai tunda mutanen ne suna so su tai teku sun tai Benin sun tai Togo sun tai Cote d'Ivoire to ya kamata a gama kasashen Sahel da kasashen teku in an yi wannan abu za a fara samun nasara amma abu zai dauki lokaci mutane suna zato in aka sayo sabon jirage ko aka dauki mutane da yawa za a samu nasara kan wannan abu a'a kidi ya sake sai ya kamata ruwa ta sake in ba haka ba kaga sai abu ga gehe
to amma waɗannan kasashe na yankin Sahel jama'a na zargin wasu daga cikin kasashe na yammacin duniya da goyen bayan kungiyoyin ta'addancin da ke wannan aika-aika
wannan ba a tabbatar da shi ba ina bincike kuma Allah bai sa na tabbatar da shi ba kuma mutanen da suke zargin nan ma ina tambayan su so da yawa sai su ce mana tsammani ba su iya cewa ga rana haka an kama a wuri haka an kama abu haka to
ta gaida Dr. Sadiq Abba wani mai fashin baki a tattaunawar su da wakilin Musulmi Mamuni Barma idan muka koma Najeriya kuma yayin da ake kammala shirye-shiryen rantsar da sababbin zababbin shugabanni a ranar 29 ga watan nan na Mayu wakilin Mabauchi Abdulwahab Muhammad ya jiyo mana ra'ayoyi da bukatun wasu 'yan kasar daga jihar Gombe ga rahoton nashi
ganin cewa a yawancin lokuta 'yan siyasa ne ke bayyana irin abubuwan da za su samar wa al'ummominsu a lokacin da suke yawan neman ƙuri'a daga gare su idan sun zaɓe su a wasu lokutan 'yan siyasan kan kokata wajen samar da abubuwan da suka yi alƙawarin na samar wa al'ummomin nasu kuma takan yi har su kammala wa'adinsu ba su iya aiwatar da abubuwan da suka yi alƙawarin samarwa ɗin ba a dangane da hakan ne sun tuntubi al'ummar jihar Gombe domin su faɗa daga bakinsu irin abubuwan da suke tsammata daga wajen gwamna Muhammad Inuwa Yahaya
sunana Comrade Garba Taylor Yarwa Galawa Jirgon muna fatan alheri ga jaha ga kuma muna fata tun da linzami ya fi ƙarfin bakin kaza to ya danne zuciyarsa ya taimaki 'yan asalin jihar da ma baki gaba daya shi ne abin da muke son yi a ci gaba daga inda aka tsaya
abin da ake hasashe yana tabbata sannan ga cikin gari ko ta ina ana wayarin na ruwa a cikin lillahi ana kawo ma a rantsar da shi a sakon ta yi ruwan nan za mu sha ruwa mu abun nan far bayan wannan ma kuma ga wasu gidaje da aka yi tufafi 550 za a gina su to kaga nan ma al'umman jihar Gombe ne za su yi benefiting
sunana Tukur Muhammad mazaunin jihar alhamdulillah mun masa murna ina roƙon mai girman gwamna ya gyara mana kamfanin cosmopolitan ɗin nan saboda akwai daga cikinmu mu ne masu sharar lambatu da su titi amma a cikinmu akwai gurɓatattu su haɓai zurman yaɗi wanda suke karɓan wasu ayyuka su zo su ɗebe mu muje mu yi kuma su karɓi kuɗi su sa aljihunsu ina so mai girman gwamna ya duba wannan wurin ya yi musu magana ko a shirye su ko kuma su gyara ba biya mu albashi a kankari sai wata ya yi kwana 45 kwana 40 sabanin da ba haka ba ne wasu a haka ma ba su samu kudinsu ba haka suka aji aikin suka gura wasu wata takwas ma ba a biya su ba muna fata kuma mai girman gwamna zai duba wannan abu da idon basira Allah ya taimake shi ya gyara mana wannan wurin
sunana Hauwa da Musaraki ina zaune a unguwar Dawaki a cikin karamar hukumar Gombe to alhamdulillah kamar yanda mai girma gwamna ya zarce a karo na biyu muna da tsammani da bururuka akan gwamnati za a karo na biyu kuma mun san insha Allah ba zai ba mu kunya ba duba da yanda a gwamnatin baya ma mata sun mori wannan gwamnati mummuna fatan in ya zo shi a tenuwa na gaba wacce riban gwamnati fiye da yanda aka ci a tenuwan da ta gabata
sunana Shafi Idris wanda aka fi sani da Shafi Youth Leader yawa gara da zaran an yi zaɓe ba abun da ake fata sai tunanin cewa a yi wa 'yan ƙasa aiki domin cigaban al'umma kuma shi gwamna muna masa fatan alheri domin cewa ya zo ya yi wa 'yan ƙasa aiki kamar yadda ya yi a baya
da farko sunana Muhammad mai kai a oji kusa Gombe ciyaman na murya talaka na jihar Gombe da haka mu dai fatan mu tsakanin jihar Gombe na dama matsalar mu ruwa ka ne kuma wannan ma an ɗauko aikin gadan-gadan kuma ana kai kuma fatan mu shi Allah ya sa ya gama yadda ya fara lafiya Allah sai ya gama lafiya.
Shi ma dai gwamnan Gombe ya ba al'ummar Gombawa da suka sake zaben su a karo na biyu ya yi alkawarin ci gaba da ayyukan ci gaban jihar.
Na yi fata alkhairi wa al'umma suna kuma kamar yadda muka saba za mu ci gaba da yin aika na alkhairi domin al'umma ta samu nutsuwa da gamsuwa bisa abin da wannan gwamnati take yi kamar yadda su ma suka gwada mana, kuma insha Allah za mu daga tabbatar musu cewa za mu ci gaba da yadda abin da ya dace ya kamata da mu ci gaba al'umma. Wannan abu ne da ba sabuwa ce ka ta kawo a gurin mu ba, ba za mu yi daga yadda muka tsaya.
Wannan shi ne karo na biyu jere da Muhammad Inuwa Yaya ke shirin kama aiki a matsayin gwamnan jihar Gombe a ƙarƙashin tutar APC. Abdulwahab Muhammad, muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida na musamman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yaku Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A makon da ya gabata mun fara wata tattaunawa da Isa Ali mai fafutukakkiya ya tsara a birnin Accra game da wasu alƙaluma masu daga hankali da hukumar 'yan sanda ta fitar na mutane da suka mutu a cikin hatsarin ababen hawa cikin watanni ukun farko wannan shekara da suka kai 544. A tattaunawar mu mun kai inda ta tambaye shi ko ta wani fanni ne yake gani ya kamata hukumomi su mai da hankali wurin dakile yawan hatsarin da ke sanadiyyar hasarar rayuka da kuma raunata al'umma.
To, san ce mu kungiyoyin da muke zaman kanmu kenan NGOs, mu dai mun ci gaba dai muna ta ayyukanmu shine ababen da za mu yi duka ne sai dai muna kira hankulan jama'a da gwamnati da shi dokan da muke da shi na road regulation a yi kokari a yi amfani da ta sosai. Inda an samu a yi amfani da ta sosai za mu samu ci gaba. Sa'annan na farko kenan, sa'annan na biyu kuma yanzu da muke magana kuma cikin kiran da muke yi yanzu muna da wani sai mu ce ofishin gwamnati wadanda ke rajista motoci kenan da anke kiransu DVLA Vehicle Licensing Authority kenan, su ma yanzu sai in ce su ma sun kira hankulan jama'a kaman cikin watan ga su ma za su zo kan titi iya so su so ma kama mototin da sai mu ce ake amfani da shin da ba iya an registanta da kyau ba wannan na nan. Sa'annan na biyu kuma mototin da ake amfani da tanda take dokan fasinjojin da yafi adadin da anka ce ta doki wannan kuma za a kama wannan mota. Sa'annan kuma an bar jama'a sun san da zama kama kain da kake tuka mota da baka da license ne baka da takardar da ke baka hanya kai amfani da kai tuki kenan baka da driving license kuma kake tuki za su anshi wannan mota ne sun seize wannan mota ba amfani da wannan mota. Sa'annan kuma kain da kuma kake amfani da license din da karfin ta bai kai wannan mota ba kuma za a anshi motar nan saboda shi da ikon Allah wangan mataki duka muna kiran gwamnati ai amfani da shi in an soma mun samu ci gaba sosai cikin rage sai mu ci hasari kan mota. Mu dai zaman kanmu banda wannan ba abin da kuma za mu yi kuma mu ma muna da matsala sosai saboda wanga karantar wanda muke za mu yi ga kuma da zaman da muke da gwamnati ga duka sai da arziki wannan kuma mu ma gaskiya matsala ya zo ba mu samu wannan arziki kuma mu yi wannan advocacy campaign saboda kamata ne mu yi tattuna sar da gwamnati kamar a'a lokaci ya kai an amfani da wanga doka ko ma ai amfani da wanga doka in mun ci gaba mu ma muna tunasar da gwamnati za ta yi amfani da shi. Sa'annan kuma sai mu ci gaba kuma muna falkar da jama'a saboda mun gane cewa kama in an kai doka ba je kasa an falkar da jama'a ba ba su gane ba su san ma kama akwai wani doka haka aha wannan kuma muna cikin wannan aiki da ikon Allah inda taimako ya zo mu ma sai mu karasa da wannan aiki.
Shin akwai wani haɗin gwiwa da hukumomi da kuma ƙungiyoyin da ke neman an kiyaye hatsarin ababen hawa akwai wani haɗin gwiwa da kuke yi da takwarorin ku da kasashen waje, wato counterparts ku na kasashen waje na Afrika ko kuma na kasashen duniya ma baki daya? Shin akwai wani ba haka?
Mun ka duba mu haka kungiya na da ake kiranta Insula kenan, Institute of Leadership and Development, muna aiki da jami'an nukin duniya kenan, shine United Nations. Kuma mun ka duba kuma cikin United Nations kuma kungiyar da ke kulawa da shani sai mu ce hasari kenan, accident da sauransu, shine World Health Organization. Ghana muna aiki da wannan ofishi sosai, muna aiki da shi. Sa'annan kuma muna aiki da that is a global road safety action plan kenan. Akwai takarda na aikin da duniya duka kowa ke amfani da shi, yanda za a yi a magance ko a yake hasari kenan kan motoci da rasa rayuka. So muna amfani da wannan global action plan. To don inda gaskiya muna so mu samu ci gaba, kamata ne mu ma mu yi amfani da shi, saboda in mun ka duba yanzu takardar duniya kenan na ci gaba na development da ake kiranta Sustainable Development Goals SDG kenan, ita ma tana kiran kungiyoyi, gwamnati da jama'a su hada hankulansu, su hada arziki, su yi kokari iya so a magance hasarori kenan, accident kan titi, iya so a samu ci gaba. Muna harakoki da su sosai, kuma ai kowane shekara su ma kowane shekaru dai su ma suna iya su duba ababen da ke faruwa cikin garuruka baki daya. In sun ka duba sai su gaya mana nan ya fi mu aiki ko ma nan ya fi mukama. So insha Allah muna aiki da waɗannan kungiyoyi, misali United Nations, sa'annan kuma da World Health Organization, sa'annan kuma muna aiki kan Sustainable Development Goals.
To madalla, a nan ne kuma za mu dakatar da tattaunawa da Isa Ali, shugaban hukumar Insulat mai fafutukakkiyar hatsara a ƙasar Ghana. Har sai sabon mako idan Allah kai mu. Yanzu a manajin bakon namu Isa Ali da daukacin ma'aikatan sashen Hausa musamman Dadi Balawe da ya haɗa mana sautin shirin, Baba Yakubu Makere ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To gaida Baba Yakubu Makere, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa birnin Rome na kasar Italiya domin ganawa da shugabannin siyasa na kasar da mafafa Roma Francis. Ziyarar Zelensky zuwa birnin na Rome na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Rasha suka kaddamar da hari a sararin samaniyar birnin Kyiv, babban birnin kasar ta Ukraine, ta hanyar amfani da jirage marasa matuka. Baya ga birnin Kyiv, dakarun na Rasha sun kai makamancin wannan hari a kan biranen da ke tsakiya da kuma yankin kudancin kasar, inda suka lalata abubuwa da dama. Da asubahin yau Asabar, mayakan Falastinawa sun harba rokoki zuwa zirin Gaza a matsayin martani ga harin bom da wani jirgin Isra'ila ya kai sansaninsu. Harharen na zuwa ne bayan fadan da ya barke a yankin yamma da zirin Gaza ya shiga rana ta biyar. Bayan ba da belin sa, tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya isa gidansa da ke birnin Lahore a yau Asabar din nan, biyu bayan tuhumarsa da rashawa da cin hanci, al'amarin da ya haifar da rudani har ma da zanga-zangar kone-kone a wasu sassa na kasar ta Pakistan. Wani ayarin jami'an tsaro ne suka kama Mr. Khan a ranar Talata da ta gabata bayan da ya bayyana a harabar wata kotu, al'amarin da ya sababa arangama tsakanin magoya bayansa da jami'an.
To madalla masu saurari, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai idan Allah ya kai mu da dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Balawe da ya kula mana da sauti ya kuma ba da umarni tare da injiniyan mu na yanzu, ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi, ma'assalam.